sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama mu suna kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji cewa wasu bayan Allah har su 30 sun mutu a wurin kallon wato a garin Kalaba a jihar Cross Rivers a Nigeria. Sai kuma ku ji cewa ƴan adawa a jamhuriyar Niger sun nisanta kansu da sakamakon binciken kwamitin da ya binciki waɗanda suka wabce kuɗin uranium har sefa miliyan 200. Yau kuma za ku kira mu ne a shirin talho domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin duk da ya shige muku a zuciya. Amma fa duk waɗannan sai ku ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jami'an yaki da ayyukan ta'addanci na birnin Paris sun samu wani rubutaccen sako inda a jiki ake jinjinawa dan bindiga dadin kungiyar ISIS a kusa da gawar mutumin da ya harbe wani dan sanda har lahira jiya Alhamis. Wani lauyan hukumomin yaki da ta'addanci na Faransa mai suna Francois Mollens ya bayyana maharin a taron manema labarai a yau Juma'a da sunan Karim Shufi dan shekara 39 wanda ya dade yana saka kafar wando daya da ƴan sanda saboda tarin laifuffuka barkatai da ya aikata ciki har da kaima ƴan sanda wani farmaki a can baya. ƴan sanda sun taba kama Shufi a watan Fabrairu amma dole suka sake shi saboda rashin wata shaidar aikata laifi da za ta sa a tsare shi.
Ma'aikatar tsaron Kenya ta ce sojan ƙasar da ke aiki a ƙarƙashin rundunar kiyaye sulhu ta tarayya Afirka a Somalia sun tarwatsa wata mafakar 'yan gudun 'yan ƙungiyar Al-Shabaab inda suka kashe kimanin 'yan tsagerun su 52 suka kuma kwace makamai masu tarin yawa. A wani jawabi da ma'aikatar ta fitar ta ce dakarun sun mamaye mafakar da ke kusa da garin Barhahi da ke ƙasar yankin Juba da daren jiya Juma'a. Wani mazaunin yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mafakar na 'yan Al-Shabaab da dakarun na Kenya suka tarwatsa tana kusa da wato sansanin soja ne a Lakta Disu.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma harshen ƙasar Rasha ya ce ya zamo yare na biyu da ake koyarwa a makarantun ƙasar Siriya, haka kuma 'ya'yan shugaban ƙasar Bashar al-Assad yanzu haka suna koyan harshen Arashanci a cewar jakadan Siriya a Rasha yau Juma'a. Kamfanin dillancin labaran TASS na ƙasar Rasha ya rawaito jakadan Siriya a Rasha Riyad Haddad yana cewa yanke hukuncin da shugaba Assad ya yi na ganin ana koyar da harshen Rashanci ya zama yare na biyu a ƙasar wata alama ce ta nuna godiyarsa ga al'ummar Rasha kan irin taimakon da suka yi wa mutanen Siriya. Hadda ya ƙara da cewa mutanen na nuna godiyarsu ta hanyar raɗa wa 'ya'yansu sunan Putin. Kamar kafar yaɗa labaran ta Rasha ta kuma rawaito kalamin jakadan na cewar shugaban ƙasar Siriya ya ba da fili a kusa da birnin Damascus domin gina makarantar Rasha.
A daren jiya Alhamis ne aka bindige wani mutum har lahira a yayin da ake gudanar da zanga-zanga a babban birnin Venezuela Caracas, abinda ya sa mutumin ya zama shine mutum na tara da aka hallaka a cikin mummunan zanga-zangar da aka gudanar a kasar. Magajin garin Sos Carlos Ocarzis shine ba da sanarwar rasuwar matashin a dandalinsa na Twitter, sannan ya yi kira da a yi bincike tare da hukunta waɗanda suka yi wannan aikin. A kwanakin nan dai unguwannin birnin Caracas suna ta shan fama da tashe-tashen hankula tun daga farkon wannan watan. Ma zanga-zanga dai na bukatan shugaban kasar nasu ne Nicolas Maduro da ya sauka daga kan karagar mulki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu buɗe taskar rahoton namu da batun mutuwar wasu bayan Allah har su 30 a Kalaba na jihar Cross Rivers da ke Najeriya. Ga kuma wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar da ƙarin bayani.
Mutane da dama ne dai suka rasa rayukansu a wani gidan kallon kwallon kafa a garin Kalaba na jihar Cross River. Wannan lamarin dai ya faru ne a daren jiya bayan da wasu ɗaruruwan mutane suka taru domin kallon kwallon kafa ta kungiyar Manchester United. Wasu ganau dai sun bayyana abinda idonsu ya gani.
Sunana Barista Musa Abdullahi Mai Goro, ni ne mai baiwa gwamnatin jihar Cross River shawara kan harkokin da ya shafi baki. Wato abin da ya faru a wata unguwa da ake kira Anyan Kasan, wato matasa ne suka taru kamar dai yanda suka saba suna kallon wasan Manchester United da Anderlecht. To wato a inda suke kallon kwallon, wato wani gida ne na kwano, shi kuma gidan nan yana kasan wato irin high tension din nan waya wacce ake kira high tension. To suna cikin kallon wannan kwallo, sai wato wannan waya sai ta faɗo kan wannan gidan. Wanda ta faɗo kan wannan gidan, Allah dai kwansa, yaran nan ana ta daida bubun fita gaba dai, sai wannan gida kama da wuta, kuma sai yara kusan 7-8, Allah ya musu rasuwa a wannan yanayi.
Shi ma wani dan jihar yace,
sunana Good luck, Emmanuel. Ya kamata a ce mutanen gada sun ka mutu da gwamnati na ce mutum 7 ne, gaskiya ba mutum 7 ne, sun hi mutum 7. A dan diba ciki yadda abubuwan ga ya kamata a diba. Dan dai ba abun da za a ce wai za mu dabari, an ce mutane sun mutu kamar mutanen 10, za a ce muna mutanen 7. Bai da kyau haka.
Yanzu kai dan Kalaba ne, ina ka samu labarin cewa mutanen sun fi 7 waɗanda suka mutu, sun kai nawa?
Ai mutane da sun ka mutu sun hi 7. Dan uwa na yana wajen nan sadda abun ga ya haru, amma bai mutu ba, ya zo gida yana ta gode ma Allah dan abun ga da ya faru.
Bayane dai sun nunar cewar kimanin mutane 30 ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan hadarin na wutar lantarki. To amma jami'an tsaro a jihar ta Cross River sun yi karin bayani akan adadin waɗanda suka mutu. Alhaji Hafiz Muhammad Inuwa shine kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar ta Cross River, kuma na tuntube shi ta wayar salula ga abin da yake cewa.
A dangane da abin da ya faru a nan jihar Kalaba, wato mutum 7 ne suka rasa rayukansu. Asibiti suka tabbatar da cewa daga cikin mutum 7 dinnan, 6 daga ciki maza ne, 1 mace. Amma a wannan lokaci mutum 15 suna kwance a halin haula'i, wato kamar sun yi suma mai nauyi. Abin da ya faru daga cikin 15 dinnan waɗanda suka yi suma mai nauyi, da likitoci sun yi iyaka kokarin su sun ceci rayukan mutum 14 daga ciki.
Wannan lamarin dai ya faru ne a lokacin da jama'a suka taru domin kallon kwallon kafa da ake gudanarwa tsakanin Manchester United a jiya Alhamis da daddare. A sakonsa na ta'aziyya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya kadu matuka da jin wannan labarin na faruwar wannan hadarin. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya samu hannu, ita ma kungiyar Manchester United ta bayyana alhininta da faruwar lamarin a wani sako da ta aike a shafinta na Twitter. Bayanai dai sun nuna cewa gidan kwallon ya cika makil a lokacin da babban layin wutar lantarki ya katse. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin kwamishinan ma'aikatan lafiya a jihar ta Cross River, lamarin ya citara domin kowa na kira shi ta wayar salula, amma dai bai dauka ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce.
Sai a jamhuriyar Niger, inda yan adawa suka nisanta kansu da rahoton kwamitin da ya binciki waɗanda suka ake zargi da wawure kuɗi da aka sayar da uranium. Kuma ga Suleiman Munu Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ainihi yan adawa a majalisar dokoki ne suka buƙaci kafa wannan kwamiti domin gudanar da bincike ta yadda za a gano gaskiya game da zargin gwamnatin Niger da laifin sayar da ton 5,000 na uranium ta haramtacciyar hanya Uranium Gate, wanda kuma aka biya kuɗaɗensu a asusun bankin ƙasar Dubai. To ko me rahoton binciken ya ƙunsa? Honorable Sadisu Maila shine shugaban wannan kwamiti.
Duka mutanen da ya kamata mu yi magana da su, mu kira su, mu yi musu tambayoyi. Da muka bincike, muka zo Sofamin, muka ga minister wanda ya yi wanga aiki ya ba mu takardu original waɗanda ke gwada muna ga inda kuɗin sun ka hito, kuma ga inda sun ka tafi.
Wato dai kenan akwai ƙamshin gaskiyar an fitar da kuɗaɗe miliyar 200.
Ƙwarai ku, an yi amfani da su, amma miliyar kin na Areva ne. Akwai wata ma'aikata ta Areva da ake ce ma UJ, kuɗinta ne aka zuba bisa wanga kont da ake ce an buɗa, su ne kuma aka tura ƙasar Dubai. ita a riba kamar ka ta yi kasuwa ne kai dillali ne wani ya ce ma yana son sa kai ka ce to zo ga mai sa ya saye in ya saye ya baka tukuicinka
sai dai a cewar yan adawa a majalisar dokokin kasa haka kwatsam suka ji sanarwar damka wannan rahoto a hannun shugaban majalisar dokoki saboda haka ba su da masaniya akan abubuwan da ya kunsa inji honorable Sumana Sanda ɗaya daga cikin mambobi biyu da ke wakiltar bangaren adawa a wannan komiti
mu ba mu sa hannu bisa wannan rahoto ba mu je wajen akai wannan rahoto ba kenan wannan ya tabbatar da cewa da dama ba dan abincika a ga gaskiya ne an yarda aka yi wannan komiti dan ayi wani magudi ne a boye ma ƴan kasa gaskiya
to amma shugaban kwamitin na ƴan majalisa na ganin korafin na ƴan adawa ba shi da tushe ballantana makama
kwana gun muka muna rubutun ga mun kare shi muka ce ku zo ku saurara sai suka ce ba su zo ƴan adawa guda yace min to sai in ya zo yana kira na guda yace shi ba shi zuwa
ya kuke ganin duniya za ta kalli wannan rahoto naku idan aka yi la'akari da cewa an samu rarrabuwar kawuna tsakaninku
to ni miza ni ce bisa ga wannan tunda mun ce su zo ba su zo ba ba su ya kamata ku tambaya su ga muku ko me yasa ba su zo ba
yanzu an zo ba a tsayar da ranar da za a bajewa taron majalisar dokokin kasa wannan rahoto ba to amma ƴan adawa sun sha alwashin nemo kofin sa don fallasawa duniya abubuwan da ya kunsa
yanzu abinda zamu yi nan rahoton nan da an azaba da sanin mu shine muna nema mun same shi insha Allah za mu gayyake ku domin ku san da abin da muke ciki na gaskiya
yanzu ka ƴan Niger sun kagu su san abin da kwamitin binciken ya gano ko da yake ana ganin armashin sa ya ragu saboda rashin fadada wannan bincike zuwa ofisoshin kamfanin Areva dake Faransa da ma kamfanin kasar Lebanon din da yayi dillanci a yayin wannan cinikayya har zuwa Dubai don nemo ƙarin bayani game da asusun bankin da aka zuba waɗannan kuɗaɗe miliyan 200,000 na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla kafin ku kira muku bayanan ra'ayoyinku a shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na harko daga Bauchi.
Kun sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. A yau ma dai zan sake kira ne ga ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta taimake mu a maganan Katin Zaki Dam. Lalle muna so gwamnati ta mana wannan Katin Zaki Dam saboda mu yi noma mu samu abinci a noma tani. Idan muka samu wannan Katin Zaki Dam zai taimaka mana mu arewacin Najeriya da kuma jahar mu na Bauchi.
Kuma
roƙon shugaban kasa ayi komiti su zo su duba madan kafin zaki dam ayi mana shi.
To Ayuba
mai magana Ayuba Garba.
Allah ya sa waɗanda kai domin su sun ji. Mun gode. Yanzu bari mu je Kaduna. Waye daga Kaduna? Hallo na Kaduna, kana jin mu? Aya na Kaduna ko layanka ya tsinke ne?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah. Amma dai don Allah ka share radio ka don Allah.
To rede radio ta ka sake ladan Ibrahim Ayawo, barka da aiki,
barka. Barka kare, ai ina jin murya na ciki ne. Ja muje.
To suna na Alhaji Musa Garo.
Garo mai radio da recorder.
Barka Kaduna Nigeria.
To ja muje. Me ra'ayinka yau?
To alhamdulillah. To idan muka dauka zan bada shawara ne ga shugaban kasar Nigeria
Muhammadu
Buhari. Ya kamata gaskiya al'amari tunda talakawan Najeriya suka zabe shi ya kokarin da zai kawo wa talakawa sauki a kasar nan, domin a kodai yaushe kullun muna samun hauhawa farashin kayan masarufi wanda yake talaka wani bai iya cin abinci so biyu a gidan shi a rana. Kuma muna kira gare shi, ya kamata ya duba waɗannan abubuwa, domin talakawa su suka dajirce suka kankara katin 500,000 suka tura mai domin ya ci wannan zabe. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Yar Rufa'i, da tunanin da yake akan maganar rushe kasuwar Bauchi, ya kamata ya janye wannan kuduri, domin wannan abu gaskiya ba abu da zai kawo illa cutar da al'ummar Tudun Wada da 'yan Kaduna baki daya. Don haka muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna wannan kuduri nashi ya janye shi. Muna fatan Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode. Ladan Ibrahim Ayawa.
To mun gode mu ma Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka. Allah sa wa'anda aka kai wannan kira ga domin su sun ji. Bari mu je Bauchi yanzu nan. Waye daga Bauchi?
Samaila Efawa.
To Samaila, me ra'ayinka wannan daren?
Kafin ma da ji karamar hukumar Ganjo
Salama. Muna jin Karmala Samaila.
Ina kira ne ga shugaba Muhammadu Buhari.
To yayi me?
A matsayin talakawan Najeriya, har ga Allah, tsakani da Allah, abubuwa guda uku ne a kasar nan suka dame mu.
Ya mana
maganin biyu, tashin hankali, sai abin da ya shafi yunwa. Amma abin da yake damun mu yanzu gaskiya talakan Najeriya, wallahi tallahi a yanzu haka akwai mutanen da ba sa iya cin abin sake da nan. Don haka don Allah, shugaba Muhammadu Buhari ya duba halin da ake ciki, ya tausaya bayan Allah, a sake a san yadda za a yi gwamnati ta taimaka ma jama'a. Kayan masarufi, dawa, masara, shinkafa, gero na talaka ya fi ƙarfin sa. A taimaka shugaba Muhammadu Buhari, ya taimaka talakawa suna cikin kuncin rayuwa, ya taimaka musu don Allah.
To Allah sa hajiman shugaba Muhammadu Buhari sun ji wannan kuka naka wanda yake daidai da na Musa.
Samaila
Isfa, mun gode kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Kaduna. Waye Kaduna?
Barka da lasariya.
Barka ka dai Madubo.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ra'ayinka wannan daren? Amma don Allah Murtala, ɗan kashe rediyon ka mana.
Ina kashe rediyon.
Ina jin murya na ciki. To ja mu je.
Yawwa, to abinda ya ja hankali na a wannan sati ko a watan nan shine cewa gaskiya na ga injina minista ɗaya daga cikin sauran ministocin Malam Muhammadu Buhari shine a jefan minista ɗin nan. Na zirga-zirgan ya yi alkawari ya cika, to haka ya zama gasa a gare su. Duk ministan da ya yi alkawari ya ba da aiki,
yadda
cewa inda ya karike ba zai bar kujerar shi. Kaga wannan abin da yake nan, kuma Allah ya sa ya zo cika alkawari. To shawarar mu kenan da duk ministoci, Allah ya sa su tashi lafiya.
Kuma za su ƙara kwarjini a idanun mutane.
Yawwa, in kai alkawari ka cika, ka gama a makon da kafa kujeranka kenan.
To Malam Murtala, amma baka ji wannan hukunci naka yayi tsanani. Amma mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Benue. Waye a Benue?
Mago na Malam Ana, mafarin jihar Benue.
Wace magana?
Dan tsoho, dan Malam Bago na Malam Ana.
To dan tsoho, me ra'ayinka?
To ra'ayina a yau shine game da abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma. Yawwa. To musamman
abubuwan
da ke faruwa da sun a sanin mu, da can mun san buɗe ba Fulani labi waɗanda hanyoyi ne da suke bi da shanayensu. To amma kuma an ce har yanzu nan ba mu ga canji ba. Abin da ya sa sarakuna da waɗansu mutane masu ƙarfi sun ƙoƙari sun shiga hanyar labi na Fulanin nan. Abin da ke kawo faɗan nan kenan fa, muddin ba mai gida Buhari ya yi ƙoƙari an kai maganan nan majalisa ba ne, to za a ƙara da Fulani Najeriya an bai mai da hankali
to baka jin
kullun sai an yi fara da Fulani
to na tsoho baka jin su ma Fulani akwai rawar da za su taka da su ma manoma akwai rawar da za su taka har ba sai an kai ga halin da ake ciki ba
eh dukan su akwai rawar
kowa akwai rawar da ya kamata
su Fulani su ƙara yin hakuri da mutanen da suke ziyartar su a kowane lokaci
to mun gode dan tsoho Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara taka bari mu je Bauchi waye daga Bauchi
Sani makaniki ne ta girma da ki karamar hukumar Ganduwa
to Sani baka Sani makaniki me ra'ayinka wannan daren
ra'ayina shine kamar yanda ake magana akai gaskiya a taimaka mu bayin Allah talakawa sun shigo ni in hali wanda ya kamata a taimaka mu mun yiwa mummuna abu ne a rayuwa fatan shugaba Buhari zai ji wannan kuka namu da ke nake mu
to mun gode Sani makaniki
yauwa da fatan da ta ji lafiya
to madalla yau ku ne ke bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da kuke sha'awan ku yi magana akai ba mu ne muka ba ku maudu'i ba ba mu ne muka ba ku take ba ko dai abin da ya shahi wane ne daga Bauchi
Aminu Wakili
to Aminu Wakili me ra'ayinka wannan daren
to alhamdulillah a wannan rana muna kira shugaba Muhammadu Buhari ya duba halin da talakawa suke ciki kamar a wannan lokaci muna roƙo inda hali a Najeriya a dan sauƙa mana kuɗin man fetur na farko abu na biyu shine abinda halin da ake ciki yanzu abin da yake damuwa shine halin tashin hankali da abin da ya shafi jinya to alhamdulillah da sauki amma maganan halin talaka suke ciki shugaba Muhammadu Buhari ya duba wannan hali
amma
sauya
eh Aminu ya kake ganin rage farashin fetur zai agaza kamar ta ya kake gani inda za a ce a nemi shawaranka
ko dan sokin wasu abubuwa ne
eh kamar yaya
kamar abin da ya shafi kayan masarufi na talakawa zai dan sauka kayan provision na abubuwa da zai sauka muna ga inda hali a dan sauka mana
kana ganin dauko su daga inda ake sayo su zuwa inda za a sayar da su in an rage kudin sufuri su ma kayayyaki za su ragu farashin za su ragu kake ji
za su ragu insha Allah insha Allah
amma baka jin cewa su ma yan kasuwa suna da rawar da ya kamata su taka wata sa za a ga koda sun samu da alhan wata sa kuma tunda farashi yana kana akan farashin da aka san shi da wuya ne kaga ya sauka kasa
wallahi yan kasuwa ma ba su da kirki su ma suna ƙara azabtar da mu a cikin wannan yanayi gaskiya tsakani da Allah don especially namu na gida Najeriya ba su da kirki wallahi
ba dai ba su da kirki ba
a babu
to mun gode Malam Aminu muna sauraron ku to sai dai kuma ga wani ya kira amma lokaci ya daga muna hannu ran litini ma mun bude layukan mu kun kira domin ku bayyana ra'ayoyinku
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ranar 22 ga watan Afrilu fiye da kasashe 190 ciki har da Amurka za su yi bikin ranar daraja ƙasa ko kuma doron duniya wannan rana ce da aka ware domin yin nazari da daraja kimar irin wannan baiwar da Allah ya yi wa bil adam da kuma nuna goyon baya ga duk matakan da ake ɗauka don kare ingancin muhalli a can da an ƙirƙiro wannan rana ce a matsayin ranar koyarwa don ilmantar da al'umma abubuwa masu alaka da muhalli mutumin da ya kirkiro wannan rana tunawa da ranar doron kasa dan majalisar dattawan Amurka Senator Gaylord Nelson wani mai fafatkan kyautata muhalli ya ce yayi haka ne bayan da ya lura da yadda muhalli ke tabarbarewa a fadin Amurka ya ce ya gamsu cewa abinda ya kamata shine tunkarar wannan kalubale a zamanance bagatatan ya kyautu kotar jami'a ta ware rana daya a shekara don ilmantar da dalibai muhimmancin wannan rana. Wannan shiri nashi ya samu gagarumin karbuwa a wurin jama'a domin fiye da mutane miliyan 20 ne suka halarci bikin farko a ranar 22 ga watan Afrilu na shekarar 1970. Daga nan kuma wannan tsari ya ci gaba da bunƙasa har kawo yanzu. An ci gaba da wannan al'ada na ranar darajar ƙasa domin ilimi shine ginshikin ci gaba. Taken na bana shine ilmantar da jama'a akan yanayi da muhalli. ‘Yan ƙasa da suka fahimci mahimmancin wannan al’amari a kan rayuwarmu suna iya yin ƙananan sauye-sauye domin rage gurɓatar muhalli ta hanyar sayen da kuma amfani da abubuwan da ba su lahani ga muhalli. A jawabin Sanata Nelson a ranar 22 ga watan Afrilu na shekarar 1970 a bikin farko na ƙaddamar da wannan tsarin, ya ce ƙudurinmu shi ne na samun kyakkyawan muhalli mai inganci da bil'adama da sauran halittu za su yi amfani da shi. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci na birnin Paris sun samu wani rubutaccen sako inda a ciki ake jinjina wa ɗan bindiga daɗin ƙungiyar ISIS a kusa da gawar mutumin da ya harbe wani ɗan sanda har lahira jiya Alhamis. Wani lauyan hukumomin yaƙi da ta'addanci na Faransa mai suna Francois Molland ya bayyana maharin a taron manema labarai a yau Juma'a da sunan Karim Shiorfi. Dan shekara 39 wanda ya dade yana saka kafar wando daya da ƴan sanda saboda tara laifuffuka barkatai da ya aikata, ciki har da kaima ƴan sanda wani farmaki a can baya. ƴan sanda sun taba kama Shifri a watan Fabrairu, amma dole suka sake shi saboda rashin wata shaidar aikata laifi da za ta sa a tsare shi. Ma'aikatar tsaron Kenya ta ce sojan ƙasar da ke aiki a ƙarƙashin rundunar kiyaye sulhu ta tarayya Afirka a Somalia sun tarwatsa wata mafakar ƴan ƙungiyar Al-Shabab inda suka kashe kimanin ƴan tsagerin su 52, suka kuma kwace makamai masu yawa. A wani jawabi da ma'aikatar ta fitar ta ce dakarun sun mamaye mafakar da ke kusa da garin Badadi da ke ƙasar a yankin Jubba da daren jiya Juma'a. Wani mazaunin yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mafakar ‘yan Al-Shabab da dakarun na Kenya suka tarwatsa tana kusa da sansanin sojojin Alakta Dishu. Harshen ƙasar Rasha ya zamo yare na biyu da ake koyarwa a makarantun ƙasar Siriya, haka kuma ‘ya’yan shugaban ƙasa Bashar al-Assad yanzu haka suna koyon harshen Rashanci a cewar jakadan Siriya a Rasha a yau Juma'a.
To, madalla. Da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Amma kafin mu tashi, bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Ilyasu Ahmad Jos, murnan auren ‘ya’yansa da za a yi gobe a Asabar a unguwar Rimi da ke garin Jos a jihar Plateau, Najeriya. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Sai kuma ta'aziyarmu ga 'yan uwa da abokan arziki game da rasuwar Rabiu Muhammad, wanda aka fi sani da Labaran Dan Buruku na jihar Kaduna a Najeriya, wanda Allah ya yi wa rasuwa a makon jiya. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, ya gafarta masa, mu kuma ya kyauta namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman wato Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka domin gabatar da shirin, da Saida Hamdul da ta taimaka da injiniyanmu, ni Ladan Ibrahim yake cewa wannan shine shirin cikambakin shirinmu na yau. Sai gobe da safe za a ji wasu sabbin abokan aikin da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Ibrahim Alfa Ahmed, wato a bari ya huce. Sai da safen ku.